الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين محمد وآله وأصحابه والتابعين أما بعد بانغو ديا قال الله ملوك كين سركي دسا صلاتي قال النبي عليه الصلاة والسلام هو مسلمي بركم دسا جه دعاء وانا مجلسي لكي وانا مسلاتينا مسجد حمزة ابن علي da gidan garin Cinta a jihar Tawa da ke Jamhuriyar Niger. A yanzu muna ranar Juma'a ne bayan sallar Juma'a wanda yake dare 30 ga watan Zulhijja, hijira Annabi sallallahu alaihi wasallam shekara 1443 daidai da 29 ga watan 7 miladiya 2022. ومن فارة كرات للتافين اختصار علوم الحديث نا الحافظ الإمام المفسر المحدث المؤرخ أبو الفداء إسماعيل ابن كثير رحمه الله تعالى وأن للتافي مسمى وأن النسخر دكي أحنم الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث كنا سي زمان تولي التفاي بيو دي احدي اكو اختصار الحديث اختصار علوم الحديث نا ابن كثير ده كما شرح شي وانا شيني الباعث الحثيث ما يشرح شيني العلامة احمد ابن محمد شاكر رحمه الله وانا يدنكو كرنت مقدمة zaku ga tarjamar waɗannan malaman guda biyu tun daga tarjamar Ahmad Shakir da kuma tarjamata Al-Allama Ibn Kathir rahimahullah Ahmad Shakir ba za mu tsaya kan tarjamar shi ba lura da cewa ba littafin shi bane manuhar mu shine ikhtisar ulum al-hadith مؤلفين اختصار علوم الحديث شيني ابن كثير شي ما يكون كدوبا زاو ترجمه شي اما اتكايتشي الكنير ابن كثير ايتاتشي ابو الفداء لقبين شي سكانتشي ماي عماد الدين عماد الدين واتو جيمشي كي اديني كينا وانا يلا daga cikin laqubba wanda mutane suka rinka aiki da su daga baya baya musamman a daulolin al-mamalik sunan shi shine Isma'il ibn Umar ibn Kathir wanda an yi sanin shi da ibn Kathir an aihe shi hijira tana da shekara 701 ya rasu 774 ya rasu ne a ranar Alhamis a watan Sha'ban a lokacin da shekara 73 zuwa 4 kahin ya rasu ibn Kathir rahimahullah ya rasa idon shi wato ya samu kanshi a makabta idanun shi suka tafi yana da malamai da yawa wanda ya karatu da gare su amma mafi shaharan da aka yi sani a yanzu a cikin al'umma malamai guda uku ne akwai al-hafiz al-mizzi al-imam al-mizzi wanda yake da shahararren littafin nan na ilimin hadisi wanda aka yi sani da tahzibul kamal to yana daga cikin malaman shi kuma ba ma wai malamin shi kadai ba surukin shi ne kuma tunda ya aure yar shi yawwa kuma surukar shi ita ma malamar hadisi ce surukar shi shahararren malama ce daga cikin malaman hadisi yana daga cikin malaman shi akwai Sheikhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taymiyyah al-Harrani rahimahullah yana daga cikin malaman Ibn Kathir kamar yadda yana daga cikin malaman shi akwai Shamsuddin Az-Zahabi Abu Abdullah rahimahullah shahararren malamin hadisin nan kuma malamin tarihi wanda aka yi sani da al-Imam Az-Zahabi yana daga cikin malaman shi Ibn Kathir yana da littafai da yawa daga cikin littafan shi wanda aka yi sani kuma yake shahara da shi shine littafin tafsirin shi tafsirin Ibn Kathir wanda malamai sukan ce asalan da ya rubuta tafsirin da shi ba wani littafin da yake makamancin shi wanda da zaka ce littafi ne tsakatsakiya kuma yake kan tsari da manhaji na ahlus sunna ya fassara tafsirin qur'ani da qur'ani qur'ani da hadisi qur'ani da banganun magabata da tattauna masaloli na fiqhu da magana kan isra'iliyat da naqadi na riwayoyi ba kamar shi a wannan matakin sannan sai shahararren littafin shi dayan wanda aka yi sani da albidayatu wan nihaya littafin tarihi ne wanda min albidaya tun daga harkon duniya ya dauko tarihi har zuwa annihaya kenan wanda ya daga cikin littafan da malamai suke dogaro da su sosai a harkar tarihi to daga cikin littafan shi kuma akwai wannan littafin da yake gaban mu wannan littafin da yake gaban mu malamai suna da tattauna me sunan shi an fahimta akwai ɗaya daga cikin manya-manyan malamai muhaqqiqai wanda ake ce ma Sheikh Muhammad Abdul Razzaq Hamza shine farkon wanda ya fara buga wannan littafin a dauke shi daga rubutun hannu a buga shi da tsarin bugu na mashin a bugu na zamani shine farkon malamin da ya fara buga shi shi da ya buga shi ya buga shi da sunan Al-Ba'ithul Hasis da wannan sunan ya buga shi Al-Ba'ith Al-Hasis an fahimci wannan Al-Ba'ith Al-Hasis ikhtisaru ulum al-hadith da wannan sunan ya buga shi Al-Allama Ahmad Shakir wanda ya sharhi kenan da yazo da ya dauko littafin sai ya ga cewa Malam Muhammad Abdul Razzaq Hamza ya wallafa ya buga wannan littafi da suna Al-Ba'ith Al-Hasis sai tsammanin cewa wannan sunan Al-Ba'ith din shi Muhammad Abdul Razzaq Hamza shine ya sanya ma littafin wannan sunan kenan kamar ya bar sunan Ibn Kathir sunan da aka sani na littafin Ibn Kathir ko dai malamai su ce ikhtisaru ulum al-hadith ko mukhtasaru ulum al-hadith li Ibn Salah to sai kenan kamar Muhammad Abdul Razzaq Hamza ya sanya mai sabon suna to domin ya warkar da mutane daga wannan shubuhar ta kada a zo su littafin ya dauki sunan da ba nashi ba da yayin sharhi shi Ahmad Shakir sai kuma ya ƙara sanya ma sharhin suna Al-Ba'ith Al-Hasis kun fahimce ni sai ya zamanto ya dauko wancan sunan da aka buga littafin da shi sai ya sanya ma nashi sharhin sunan da haka sai ya zamanto Al-Ba'ith Al-Hasis شرح اختصار علوم الحديث an fahimta malamai da suka ƙara bincike sai suka ce a'a sunan Al-Ba'ith Al-Hasis dinnan ba Malam Abdul Razzaq Hamza ne ya sa shi ba tunda idan mutum ya koma ma littafin Abjadul Ulum na Siddiq Hassan Khan wanda kahimma a ayi Abdul Razzaq Muhammad Abdul Razzaq Hamza ya rasu da ya kira sunan wannan littafin ya kira shi ne da Al-Ba'ith Al-Hasis kenan kaga kenan Abdul Muhammad Abdul Razzaq Hamza ba shi bane yasa wannan sunan shi ma ya isko shi ko dai ya zamanto ya dauko shi daga Siddiq Hassan Khan ko kuma ya zamanto a wani wurin ya hadu da shi da wannan sunan to inda malamai suke tattaunawa wanda har yanzu malamai na ta bincike kan wannan ana ta rubuce rubuce shin shi kuma Siddiq ko Muhammad Siddiq Hassan Khan da ya sanya ma da ya kira sunan littafin da Al-Ba'ith Al-Hasis shine yasa wannan sunan koko Ibn Kathir ne yasa mai sunan to asali inda matsalar ke faruwa idan muka ce Ibn Kathir ne yasa sunan shi da kanshi to in ka koma ma littafan tarajum wanda suke tarihin malami da littafan shi ba za ka samu wanda zai kira sunan littafin da Al-Ba'ith Al-Hasis ba ke riga ga inda shi yasa mai sunan da za a same shi an fahimci wannan to kuma dan suna ganin to ya shi kuma Siddiq Hassan Khan zai sanya ma littafin suna Al-Hali ba nashi bane dan haka dai wannan sunar akwai maganganu akai an fahimci wannan dan haka sawa'un mun ce sunan shi na asli Al-Ba'ith Al-Hasis ne ko sunan shi na asli Ikhtisaru Ulum Al-Hadith ne shi dai Ahmad Shakir nashi sharhin ya sa mai suna Al-Ba'ith Al-Hasis Ikhtisaru Ulum Al-Hadith kuma da kage wannan an san da Ibn Kathir din kake to sai mu fara karanta muqaddima ta Ibn Kathir asali ba za mu karanta sharhin ba sai dai in mun zo ga wata gabar da muke ganin tana da muhimmanci to za mu iya karanta cikin sharhi mallai ce bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jinkai mallai ya fara littafin shi da bismillah mun sha bayani so dewa game da bude littafai da bismillah da haka ba sai mun maimaita ba yace qala shaykhuna malamin mu shehin mu yana cewa al-imamu wanda yake al-imam idan aka ce al-imamu shine al-qudwa wanda yake abun koyi wanda ake bi ana koyi da shi al-allama wanda ya zurhi a ilimi mufti al-islam mai fatawa a musulunci qudwatul ulama'i abun koyin malamai wato ba wai gaba garin mutane har malamai na koyi da shi shaykhul muhaddithina malamin malaman hadisi al-hafiz mahardaci wanda sibul kathir suna daya daga cikin suka cancanci wannan lakabin in kana so ka san mahardaci ne ka karanta tafsirin ibnu kathir kaga yadda yake kawo isnadai na musnad al-imam ahmad da sauran littafin sunna mahardacin hadisi ne sosai al-mufassir kuma malamin tafsiri ne saboda tafsirin shi yana daga cikin masadir na tafsir a wajen malamai baqiyatus salaf as-salih ragowar magabata na gari al-baqiya shine ragowa wato kai ka ce kamar ibn kathir ɗaya ne daga cikin magabata da zamanin shi yayin jinkiri an fahimta da haka idan ka gan shi kaga rayuwar shi dadda yake ba gudunmuwa yake bayar da gudunmuwa ga addini da ilmantarwa da tahqiqi da sauransu zaka ce ɗaya ne daga cikin salaf imaduddini gemshi ga addini wannan muka ce yana daga cikin laqubba na mutaakhirun kaje anti imaduddini shihabuddini taqiyuddini ha abul fida'i sunan shi isma'il ibnu kathirin al-qurashi kathir inna kakan shi asuli isma'il ibn umar yake wani lokaci zaka akan jingina mutun ga kakan shi ko ɗaya daga cikin kakannin shi al-qurashi ba quraishi ne wato gangariyar balarabi ne ash-shafi'iyyu kuma ba shafi'i wato yana kan mazhabata al-imamu ash-shafi'i imamu a'immati al-hadisi jagoran malaman hadisi wat-tafsiri da kuma tafsiri bishamil mahrus a kasar Sham da Allah ya tsare ta an fahimta can baya ai yace shaykhul muhaddisi ne ko kuma yace al-hafizul mufassir anan kuma sai yace imamu a'immatu can baya din yana magana ce warta shi dukkan mutane to amma nan da yace imamu a'immatul hadisi wat tafsiri bishamil mahrus nan kuma yanzu yana magana ne kan Sham wato a garin Sham a lokacin shi shine limamin malaman hadisi da tafsiri fasaha Allahu lil islami wal muslimina fi ayami Allah ya yulwanta ma musulunci da kuma musulmai a cikin kwanakin shi ba mamaki wanda yake rubuta waɗannan maganganun tun ibnu kathir na da magana yake nan ga rubuta su inda nan kuwa ba shi ibnu kathir yake nan ga magana ba yanzu a yayi malami ba zai zo yayi magana kai shi inda ba wannan karni namu ba kaje mutu ya ce makan shi al-imamu al-allama mufti al-islam qudwatul ulama shaykhul muhaddisina a irin wannan lokacin namu wannan babu mamaki kashi mutu dan ni na saba shin mai gani haka yace makan shi al-shaykhul mubajjal al-alim al-allama to sai ibnu kathir ba su da irin wannan wa ballagahu fi ad-darain Allah ya isar da ibnu kathir fi ad-darain a gidajen nan guda biyu duniya da lahira kenan ya kai shi a'la maqsadihi kololuwar manuhar da yake so isa gare ta Allah ya kai shi wa maramihi kololuwar abinda yake nema Allah ya isar da shi a gare ta an fahimci wannan kamar addu'a ce yake mishi kamar zaka samu duk wani mutum yana da guri akwai inda yake so ya kai to shine sai mai addu'a a duniya da lahira Allah ya kai shi a'la maqsadihi kololuwar manuhar da yake harin ya kai Allah ya kai shi wa maramihi kololuwar abin da yake nema Allah ya bashi shi to yanzu da Ibn Kathir zai magana. Yace Ibn Kathir yace alhamdulillah, dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah shi kadai, wa salamun, kuma amincin Allah ya tabbata, ala ibadihi alladhina istafa, akan bayin shi wanda ya zaba. Wannan yana ganin iktibasin ya cikin Qur'ani ko yawa. Amincin Allah ya tabbata, ala ibadihi alladhina istafa, akan bayin Allahn da Allah ya zabe su. Ibn Kathir yace amma ba'du, amma bayan haka, fa inna ilma alhadithin nabawiyyi, lalle shi ilimin hadithin annabi alayhi salatu wassalam, ala qa'ilihi, ya tabbata ala qa'ilihi, ay qa'ilil hadithi, akan wanda yake furta hadisan, wato annabi kenan, me zai tabbata gare shi, afdalus salati wassalam, mafificin tsira da aminci ya tabbata akan shi. Wannan ilimin hadisi din na annabi sallallahu alaihi wasallama, qad i'tana bil kalami fihi jama'atun, walansu jama'a daga cikin malamai, qad i'tana, sun kula, bil kalami fihi, da yin magana game da ilimin hadisi din, su waye suka kula da yin magana din, jama'atun min al huffaz, walansu jama'a daga cikin mahardata, qadiman, tun ada, wa hadithan, da kuma yanzu. An fahimci wannan? Wato asulin maganar ga yadda take, fa inna ilmal hadithin nabawiyyi qad i'tana bil kalami fihi jama'atu min al huffaz, tunda alaqa ili afdalus salat, wannan jumla ce i'tiradiyya, ya tsaya ne kawai yayin annabi salati. An fahimci wannan? Jama'atu min al huffaz, jama'a daga cikin malamai maharata hadisan annabi sun kula da yin magana game da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da ilimin hadisin shi, qadiman wa hadithan, tun ada da kuma yanzu. Idan ba kuma manta ba a karatun mustalah da muke yi na Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen, mun yi magana game da marahil, matakai wanda ilimin mustalahul hadith ya bi a kansu. Galibi malamai sukan yi magana ne akan mataki guda uku. Mataki na farko, lokacin da malamai suka fara magana kan kanikancin ilimin hadisi, ba wai riwayar matani ba da isnadai. Mun yi bayani cewa ilimin hadisi iri biyu ne ko, akwai riwaya akwai diraya. To dirayar muke magana kan ta, ba riwaya ba. Akwai mataki na farko. Mataki na farko shine malaman da suka yi magana akan ilimin mustalahul hadis amma a cikin littattafansu, ko dai malami ya zo a muqaddimar littafin shi ya yi magana kan ilimin mustalahul hadis, kamar irin su Imam Muslim, kamar irin su Al-Baihaqi, kamar irin su Ibn Abdul Barr cikin muqaddimatut tamhid, ko ka samu a ƙarshen littafin malamin ya yi magana a ƙarshen littafi, kamar wa, kamar irin su Al-Imam At-Tirmidhi, wanda sun hada magana kan ilimin hadisin da hadisin karan kanshi a cikin littafansu, ko kuma dodon su ilimin mukana daga. Wannan mataki na farko kenan. Mataki na biyu shine aka kebance ilimin hadisi, aka hudda shi daga cikin littattafai, aka maida ilimin mustalah ya zamanto ilimi mai zaman kanshi. To amma haka aka zubo shi a zube, ba tare da an tsatsara, kun san komai idan yana harko ana ci gaba ne, ana samun gyara da daidaici da ragewa da karawa da sauransu. Wanda wannan shine lokacin da su Ar-Rama Hurmuzi suka fara rubutu, su wannan su Al-Khatib, su Al-Hakim suka yi ta rubuce. Sai da aka zo mataki na uku. Mataki na uku ne shine wanda ilimin ya zauna zaman kanshi, kuma an tace an tsara komai. An fahimta? To shi yasa Ibn Kathir ya ce malamai sun yi magana game da ilimin hadisi tun ada da kuma yanzu suka zo daga da wanda suka zo daga baya. Sai ya ce kal hakim, kamar Imam Al-Hakim. Al-Imam Al-Hakim yana da littafi mai suna Ma'rifatu Ulumil Hadith, wanda yana a marhala ta biyu ne, a mataki na biyu. Al-Hakim kuma ya rasu 245 ya rasu. To yazo yayi wannan rubutun wanda yake bayani kan ka'idodin riwaya, yadda ake karban hadisin mutum da yadda ba a karban hadisin shi da sauransu. Wal Khatibi, da kuma Al Khatib Al Baghdadi, wanda ya rasu 463. Al Khatib Al Baghdadi shi ma kamar yadda malamai suka yi bayani irin su Ibn Hajar da makamantansu yayi rubuce-rubuce mai yawa a cikin ilimin hadisi har ta kai yadda Abubakar ibn Nuqta yake cewa duk malaman da suka zo bayan shi to shine abin dogaran su cikin rubutun ilimin hadisi wato suna dogara ga littafan shi dan da kirka samu wani fanni daga cikin fannukan ilimin hadisi wanda bai tsaya yayi rubuce-rubuce ba akai an fahimci wannan wannan al-Khatib al-Baghdadi kenan daga cikin littafan nan nashi akwai mafi muhimmanci guda biyu al-kifaya fi ma'rifati usulir riwaya wannan yana da muhimmanci sosai a ilimin mustalahul hadisi da kuma al-jami' li akhlaqir rawi wa adabis sami' duk suna daga cikin littafan al-Khatib al-Baghdadi wa man qablahuma min al-a'imma da malaman da suka gabace su malaman da suka gabace su sun yi rubuce-rubuce a game da wannan ilimin hadisi din wa man ba'dahuma da malaman da suka zo a bayan al-hakim da al-khatib min huffazil umma daga cikin mahardatan al-umma mahardata malamai mahardata akwai wanda suka zo daga baya kamar irin suwa kamar shi ibnu salah wanda bayani zai zo akai shi Suyuti wanda a karshe kenan saman shi su ibnu hajar su al-imam an-nawawi duk sun yi rubuce-rubuce sai yace walamma kana yayin da ya zamanto shi ilimin hadisin nan min ahammil ulumi yana daga cikin mafi muhimmancin ilimin muka wa anfa'iha kuma yana daga cikin mafi amfani daga cikin ilimin muka to wannan yasa ahbabtu sai na so an u'alliqa fihi in yi ta'aliki in rubuta mukhtasaran wani takaitaccen littafi nafi'an wanda yake mai umfani ne jami'an kuma zai tattaro ya hado li maqasidil fawaid fa'idodi da umfani wanda dalibin ilimi yake nuhata ne ya samu su al maqasid maqasidul fawaid shine a zuciyar dalibin ilimi manufar shi akwai fa'idodin da yake so ya tattaro ya samu to wannan littafin nawa jami'an zai tattaro li maqasidil fawaid waɗannan fa'idodin da dalibin ilimi yake da manufar tara su an fahimci wannan da kyau wa mani'an sannan kuma littafin zai zamanto yana hana min mushkilatil masail mas'alolin da suke da matsala al fara'id wanda suke ɗaiɗaiku da ba a cika samun irin su ba wato wannan maganar ta ita cewa mani'an min mushkilatil masail tana ɗaukar ma'ana biyu ma'ana ta farko tunda zai tattaro abin da ake da bukata ne to kaga mas'alolin da suke masu matsala a wanda suke da rigingimu wanda tattauna su yana bukatar fadadawa da zurfafawa wanda littafin ba zai tattauna su ba zai bar su a gehe amma wanda kake da bukata wanda su ne manuwar to sai a kawo maka su ma'ana ta daya kenan ma'ana ta biyu ya zamanto mani'an min mushkilatil masail wannan littafin zai hana ka idan ka je kana karanta littafan da suke bayanin mas'aloli da suke da matsaloli da rikitarwa shi zai hana ka ka samu wannan rikicin dan zaka fahimce su an fahimci ma'anar ta biyu da haka wannan jumlar ɗaya daga cikin waɗannan ma'anonin duka waɗannan ma'anonin guda biyu tana ɗaukar su tayyib anan kun ga Ibn Kathir yana tabbatar mana cewa ilimin hadisi yana da me yana da muhimmanci musamman a irin wannan zamanin namu wanda ƴan wa'azin turmi sun yi yawa ƴan hayaniya sun yi yawa ƴan bid'a sun yi yawa ilimi ya yi rauni to dole ya zamanto a matsayinka na ɗalibi kana da ido cikin harkar ilimin hadisi kuma bayan duk waɗannan umfanin tunda kana karanta hadisai ya kamata ka san wanda ya inganta da wanda bai inganta ba tunda kana karanta littafan hadisai ya kamata ka fahimci yaran malaman hadisi idan suka ce da'ifi ko suka ce munkar ko suka ce matruk ko suka ce thiqa ko suka ce mursal ko suka ce mu'dal ya ake duhi da shi sannan bayan duk wannan ilimin hadisi yana daga cikin ilmukan da suke wasa kwakwalwa yana daga cikin ilmukan da indai kana so ka zamanto mai wayo mai tsari a rayuwa wanda hayaniyar mutane ba ta tayar ma da hankali to sai ka karanci ilimin hadisi dan kana zaune wani rudadde zai kwaso ma dan su labaru ya zo ya shibge ma in kana da mai matata waɗannan maganganun na sai ka zuba su a ma'aunin ilimin hadisi sai ka tace in shi karan kai sai ka san shi makareci ne in dun ya gama sabbatun shi ba ka dauki da maganar ka cika wannan maganar shi ba ta zuwa kasuwa da haka inda ya zuba labarin nan zaka bar mishi abun shi sannan kuma lura da cewa hadisi shine dalili na biyu daga cikin dalilan shari'a dan da ma asalin dalilan guda nawa ne guda biyu ne qur'ani da sunna sunna ita ce hadisin ashe sai ka iya kanikancin ilimin hadisin dan duk wani fanni da zaka karanta kana buƙatar hadisi in malamin tafsiri kake ana fassara qur'ani da hadisi kenan kana buƙatar ka san hadisi idan malamin fiqhu kake fiqhu da ma ana ciro shi ne a qur'ani da hadisi kana buƙatar ka san ilimin hadisi an fahimci wannan to shi yasa ma wadansu malamai sukan ce ilimin hadisi yayi dukkan ilimin muka ina ganin wannan masala mun taba tattauna za ku ga galibi mutane suna da wani nau'i da ta'assubanci ga ilimin da suka iya kowa speciality din shi yana so ya nuna ce dai ta kowa an fahimta yanzu ka samu malamin qira'at sai ce babu ilimin da yake qira'at in ka samu malamin tafsiri sai ce ba ilimin da yake tafsiri in ka samu malamin fiqh ya ce to ai da qur'anin da hadisin dun me yake so akai gare fiqh to su ne malaman fiqh nasu yayi na kowa in ka zo ga malamin hadisi ya ce a ai qur'ani ne ake so a fahimta qur'ani kun ba za a fahimce sai an san hadisi da haka hadisi yayi komai in ga zo malamin aqida ya ce a kowa yadda qur'ani yayi komai to a cikin qur'ani kuma surar ta hidu surori ita ce fatiha to kuma kan tauhidi da aqida take magana cikin ayoyi kuma ayat ta hidu dukkan ayoyi girma ita ce ayatul kursi kuma kan tauhidi da aqida take magana da haka aqida da tauhidi sun yi komai wato kowa da yana so ya kare me ya kare fanni shi musamman malaman qur'ani su suka yi samu hujja tunda annabi ya ce khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu an fahimci wannan to kada wannan yayi yayi tasiri kanka har a jami'a yanzu in kuka zo za ka ga dalibai suna rigima kan wannan za ka ga ƴan usuluddin ƴan bangaren su ce to mu ne ai usuluddin din ai sai mu ne ma sai mun gama kafa muku addinin ya tsayu sannan za ku dora wani fiqhu da wani lugha da wani me an fahimta su kuma usulul fiqh su ce ku matsalar ku kawai gundarin hadisin kuka sani ba ku san ma'anar shi ba gundarin ayar kuka sani ba ku san ma'anar ta ba mu ne ke kanikancin fahimtar hadisin da qur'ani to kullun sai ga ana ta rigima su kuma ɗan lugha su ce duk kun gama bayanin ku annabi adam magana ta harko da ya fara yi lugha ce an fahimci wannan to wannan rigima kun ba za ta ba karewa ko aboko haka ne ko ba haka ne ba aboko ga dan fese ya ce a ba kai duk fese ta yi su ai kaza ya ta ga yin fa'idodin ta ma ta kaza 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 wanda kuma dan jeho ne histoire jeho ne shi ba zai ce ai kaza kowa da irin to wannan kada ya tasiri kanka an fahimta kowane ilimi yana da nashi unhwani idan an kalli wani bangare ilimin hadisi na da nashi fa'idodi tafsiri na da fiqhu na da hadisi na da kowane da nashi fa'idodin sai malai ya ce walamma kana alkitabu alladhi i'tana bi tahdhibihi ash-shaykh al-imam al-allama abu amr ibn as-salah tagammadahu Allah bi rahmatihi min mashahir al-musannafat fi dhalika bayna at-talabati li hadha ash-sha'ni malai ya ce walamma kana to yayinda kana alkitabu wannan littafi ya kasance wannan littafi alladhi i'tana bi tahdhibihi wanda ya kula bi tahdhibihi da tace shi waye kula da tace shi shine ash-shaykh al-imam al-allama abu amr baban amr ibn as-salah wanda ake kira ibn as-salah tagammadahu Allah Allah ya lullube shi bi rahmatihi da rahamar shi yayin da littafin da ya kula da shi da tacewar shi ya kasance min mashahiril musannafat yana daga cikin shahararrun litattafai fi zalika a cikin bayanin ilimin hadisi baina talabati tsakanin dalibai wanda suke nema li hadha sha'ni wannan sha'ni wanda suke neman wannan sha'nin na ilimin hadisi yayin da littafin shi shi ibn as-salah ya kasance yana daga cikin shahararrun littafan da daliban da suke son ilimin hadisi suna kula da shi wa rubbama kai wani lokacin ma ba ma kula kadai ba uriya bi hifzihi ba'd al-mahara wadansu kwararru shine al-mahara ba'd al-mahara wani sashe daga cikin kwararru daga cikin matasa uriya bi hifzihi sun kula da har da ci shi ba'd al-mahara min ash-shubban wadansu kwararru daga cikin matasa sun kula da har da ce shi littafin Ibn al-Salah. To tunda daga littafin shi yana cikin sharar littafai wannan dalibai ke kula da shi kuma suke har da ce shi. To saboda haka ni ma salaktu wara'ahu sai na bi bayan shi hanyar da ya dauka sai na dauke ta. Wahtazaitu hiza'ahu ni ma na daura takalmin shi. Al-hiza shine mai asuli takalmi. To akan ce ihtazaitu hiza'a fulan wato na bi sawun wane mana imtasamtu ittaba'tu tariqahu na bi hanyar da yake kenan shine ihtazaitu hiza'ahu hiza'ahu wato ni ma sai na sanya irin takalmin shi wato na bi gurbin shi inda ya dora kafa ni ma nan nake dorawa inda ya taka ni ma nan nake takawa. Waqtasartu sai na taƙaitar da ma basatahu abinda ya shinhida wato zaga zo wani wurin da zaka ga Ibn al-Salah ya shinhida bayani da yawa wanda ba buƙatar sai an yi wannan dogon bayani da haka in Ibn Kathir ya zo ihtasara sai ya taƙaitar da wannan bayanin wanda ya shinhida. Wa nazamtu ma faratahu na kuma tsara abinda ya zube abinda ya bashi akwai abubuwan da yazo zai bar su a warwatse eh wanda ya kamata ya aje nan sai ya dauke shi kai shi can wancan ya jefa shi can to shi kuma sai ya harhado su a sai ya tsara su. Dama yana daga cikin akwai dalilai guda 10 ko sama da haka dake sa mutun ya rubuta littafi daga ciki akwai wanda zai zo ya rubuta abu ya bar shi a shinhide kai kuma in ga sai ka takaita shi ko ko ya bar abu a warwatse ba tsari kai kuma in ga sai ka tsara shi. To wannan ita ce manhajar da ta sa Ibn Kathir ya dauko littafin Muqaddimatu Ibn al-Salah kamar miye yaho bayan mataki na harko da na biyu sun huce na rubuta ilimin mustalahul hadith malamin da ake dauka shine mutumin harko da ya fara rubutu a cikin mataki na uku kuma na karshe shine Ibn al-Salah. Ibn al-Salah din nan wani babban malami ne masani hadisi da tafsiri da fiqhu kuma malami ne mai fatawa. Sai aka bashi dalibai aka ce ya zauna ya karantar da su ilimin hadisi. To sai ya ga cewa dalibi wa kahin a karantar da shi ilimin hadisi ya kamata ya san meye hadisin ya san yaran malaman hadisi ya san kanikancin shi ya iya tantance maganganun su ya san ya zai ya ingantar ya zai yi ya raunana. Sai ya ce to ya sa musu karatun mustalahul hadis. To karatun mustalahul hadis din da ya sa wancan mataki na biyu da na farko ba su da tsarin da zai iya zo ya sa littafan su dan ko littafin ka samu masu girma ko wanda ba a tsara ba ko wanda an fadada bayani ko wanda an yi bayani an baro saura. To sai ga yazo shi bari yayi wani aiki wadancan malaman da suka gabace shi wajen rubuce-rubuce barin ga rinka karanto littafan su in ya karanto abin da yake shine mai muhimmanci da dalibi yake bukata sai ya ga yamma waɗannan daliban. To kun ga ashe aiki ne na me na kokarin tattaro littafai bayan ka tattaro su ka zakulo abin da yake shine mai muhimmanci sannan sai ka karantar da dalibai. Kamar yanzu misali in aka zo aka baka dalibai aka ce ka karantar da su ilimin fiqh littafin fiqh suna da yawa kuma suna da girma to amma kuma daliban da aka baka ba mamaki ɗan college akwai abin da haƙarin kokoro su suka fahimce shi ba akwai abin da aka ga musu ya musu nauyi to sai ka ce bari ka dan zazzabo ka tsara musu wani program wanda shi zaka karantar da su to wannan ne Ibn al-Salah da haka sai ya dauko abin da aka rubuta a mataki na farko da rubuce-rubucen da aka yi a mataki na biyu musamman littafan al-Khatib al-Baghdadi da littafan al-Hakim da makamantansu sai ya tattaro su to shine sai ya samu mai wannan littafin da malamai suka yi sani shi da Muqaddimatu Ibn al-Salah sai ta zama to kamar ita ce littafi na farko a mataki na uku. To amma shi kuma nashi littafin da ya rubuta shi asuli ba ya gama rubuta shi bane gaba daya ba dalibai ce kushe kowa ya rubuta sannan mu fara karatu a zuwa ne yake ya zauna sai ya ce yau zamu yi magana kan al-hadithus sahih sai ya yi bayani yana musu shifta yana musu dikte suna rubutawa gobe kuma ko wata rana sai yazo yace yau zamu yi magana kan al-hadithul hasan wata rana in yazo yace zamu yi magana kan al-hadithul mu'allaq wata rana yace zamu yi magana kan al-mu'dhal haka yayi ta basu bayani to in ka fahimci wannan zaka fahimci abinda ibn kasir zai zo yayi magana akai gaba cewa shi ma ibn salah din bai tsara babukan ba su bi juna yadda ya dace an fahimta wannan kuma abun ba maki abinda zaka so ga mutane aka a yau ka tahiyar ka gobe ka zo ga musu da kanka ka tahiyar ka suna rubutawa ba maki a samu kon gaba kon baya ko kai wata magana a jiya ba maki wani sati in ka zo ka sake maimaita ta to amma daga lokacin da ibnu salah yayi wannan rubutun to dun malamai su suka dogara kan rubutun shi tunda da yana ga malamai suna rubuta sai aka wai gari abun ya zama littafi to sai ya zama to dun malaman da suka biyo baya daga lokacin shi har yau da muke maganar nan dukkan su babban madogarar su ita ce wannan muqaddimatu ibnu salah wadansu daga cikin malamai suka dauke ta suka yi mata sharhi wadansu suka ce akwai gyare gyare suka zo suka yi gyara wadansu suka ce shi ma littafin nashi yayi girma da aka bar su takaitar da shi shine abinda ibnu kasir yayi anan da kuma at-taqrib na al-imam an-nawawi wanda suyuti ya sharhi cikin tadribur rawi wadansu ma suka ce tunda zubar rubutu ne haka har da shi na da wahala bari a maida shi waƙe shine su iraki suka yi sai su yuti suka yi an fahimci wannan wadansu su yi sharhi wadansu su yi naqadi wadansu kuma in sun zo suka an ci gyaran shi a wuri ka sai su ce a gyaran da aka yi mai ba daidai bane shi din ne yake da gaskiya sai suka rinka ba shi kariya dan haka an samu ikhtisar an samu sharhi an samu nazmu an samu taqyidi an samu annukat ababe dewa aka yi tai har yake inda ilimin yazo ya zauna ya zama yadda yake ayo to shi yasa ibnu kasir sai ya dauko wannan littafin nashi yace bari ya takaitar da shi kuma tunda wadansu babukan bai tsara su ba da kyau shi kun bari ya tsara su yace wa qad zakara min anwa'il hadisi 65 ibnu salah a littafin shi muqaddimatu ibnu salah nau'uka na ilimin hadisi na a ce as-sahih a ce al-hasan a ce al-mu'allaq a ce al-munqati a ce al-mu'dhal ya kawo nau'uka ne 65 yayi magana kan nau'i 65 sai yace wa tabi'a fi dhalika al-hakim abu abdullah al-hafiz an-naysaburi shaykh al-muhaddithina abinda yasa ya kawo nau'i 65 din nan yayi koyi ne da malam al-hakim wanda ake kira abu abdullah al-hafiz an-naysaburi maharadacin kasar Naysabur Sheikh al-Muhaddithina malamin malaman hadisi a zamanin shi tunda yayi magana kan nau'uka ilimin hadisi ha cikin ma'rifatu ulum al-hadis ya ka 65 to shi ma sai ya bi sawun shi ya kawo 65 sai ibnu kasir ya ce wa ana ni kuma bi'aunillahi da taimakon Allah azkuru jami'a zalika zan kawo dukkan ababen nan da ibnu salah ya kawo an fahimta sannan ma'a ma udifu ilaihi tare da kuma zan mai wani ƙari zuwa ga abin da ya kawo zan ƙara min alfawaidi wadansu fa'idodi almultaqati wanda na tsintsinto su min kitabil hafiz alkabir daga littafin wannan babban maharadacin Abubakar al-Baihaqi wanda shine al-Imam Abubakar al-Baihaqi me sunan littafin al-Baihaqi al-musamma wanda aka san shi bil madkhal ila kitab as-sunan al madkhal din nan mala awwama yayi mai tahqiqi cikin mujalladi biyu ana mai suna da al madkhal ila kitab as-sunan ko a ce al madkhal fi ilm as-sunan da yake al baihaqi yayi magana kan mustalah al hadith da qa'idodin riwaya da qa'idodin ilmin hadisi a ciki da haka ibn kasir sai ya je cikin wannan littafin ya ciccinto wadansu fa'idodi sai yazo ya ƙara ga abinda ibnu salah ya kawo an fahimta sai yace wa qad ikhtasartuhu aidan bi nahwin min hadha an-namat shi ma wannan littafin na al-baihaqi ha ikhtasartuhu na taƙaitar da shi bi nahwin min hadha an-namat na taƙaitar da shi da nahwan min hadha an-namat ko tankucin irin wannan tsarin da nake bayani akai wato yadda yayi ma muqaddima ta ibnu salah ya takaita shi to al-madkhal din ma yayi mai haka annamat shi ne tsari a bisa kan irin wannan tsari min ghairi waksin ba tare da nasa alwaksu ciki ba me alwaksu shine annaqsu ha in kazo kana takaitar da littafin a baka littafin wani a ce ka takaitar da shi kai resume shi to wani lokaci za a ga wani zai iya kawo naqsu akwai babbi masu unhani dewa wanda zai rage bai kawo to shi Ibn Kathir bai haka ba dukkan abin da ake bukata ya kawo ba tare da ragowa ba wala shaqat ba tare da ketare iyaka ba kuma ash-shaqat shine al-mujawazatu lil haddi ketare iyaka yace wallahu al-musta'an ga Allah muke neman taimako wa alayhi tuklan kuma akan shi madogara take to kun san wani abu shi karan kanshi ibnu salaha ibnu kasir din za ku shiga ba yace zai tsara wannan littafi kaza da kaza da kaza shi da kai sai da malamai shi kai magana game da yadda ya tsara nashi littafin shi wannan zai gada maka cewa shi ita harkar ilimi sai dai kai naka ka tahi duk yadda kaka kazo kai gyara kai gyara kaida wani yau sai ce nan ya karkata shi ma sai maka gyara an fahimta da haka ilimi kullum wanda yazo baya yana cike na wanda ya gabace shi an fahimci wannan yanzu ba gashi muna wannan karatun ba ba mamaki cikin ku idan wani Allah ya sa makaratun shi albarka aka waye gari ya zama mai karantarwa yazo ba mamaki akwai bayanan da nake ce shi ma nashi nan suna buƙatar gyara ba abun mamaki haka ilimin yake an fahimci wannan kamar yadda yanzu akwai malaman da suka karantar da wani lokaci in kana karantarwa sai kaga wani abin da suka yi ma bayani sai ga yana buƙatar gyara sai ka ci gyaran su kai mu to kai ma haka za ka ci gyaran ka malam ba wanda yake masu bi cikin malamai duk gogewarka tunda kaga shaykhul islam ha shaykhul islam ina tuno wani malamin mu tarana da ya bude wata maktaba ya sanya mata sunan shaykhul islam sai nake ce mishi amma malam me yasa duk malaman musulunci baka sanya mu kowa sunan maktabar ka ba sai shaykhul islam ibnu taymiyah yace min wallahi ya cire magabata saboda darajar su da girman su yace su ma saboda falalar su yace in ba da haka da yace uwa bata aihi malami irin ibnu taymiyah ba wanda dai zaka in yazo yana magana kan tafsiri sai ka ce bai san komai ba sai tafsiri in kuma ya dawo yana magana kan na sibawai shugaban malaman nahwu sai da yace gyaran shi a littafin yazo su 27 an fi wannan in yazo yana magana kan qira'at haka ne in yazo yana magana kan hadisi haka in yazo yana magana kan harkar bible da kristanci sai ga rubuta littahi al-jawab as-sahih liman baddala din al-masih mujalladi bi ko sama da haka yazo yayi raddi ga nasara yayi raddi ga yahudawa in yazo yana magana kan philosophy la in yana musu raddi sai ka azabai san komai sai philosophy haka in yazo yana magana kan ilimin mantiki ar-radd ala al-mantiqiyina yazo yana magana kan ayi ilmul kalam in ya dawo aqida in ya dawo hadisi in ya dawo fiqh in ya dawo tafsiri wallahi ba dalil littafin ibnu taymiya na a hannun mu da ka ce tasuriya ce in ba dan da littafin na a hannu ba in kamar da baki kawai ake bayani shi baka komai da zaka ce tasuriya ce da zaka ce tasuriya ce irin yadda yayi rubuce ku duba wani dan shi'a ne ya rubutu minhajul karama ɗan risala ce karamar risala ce raddin da ya mata mujalladi 9 raddi mujalladi 9 wannan Hamid al-Fiqi la Khalil Harras wanda ya sharhin al-aqidatu al-wasitiyya malaman shi da yake yayi karatu a Azhar yayi digiri yayi me ana jinjina mai yayi karatu to am tarbiyantar da shi kan cin mutuncin Shaykhul Islam da zage shi da nuna cewa batacce ne kaza kaza sai aka zuga shi yayi mai Ibn Taymiyyah raddi ko fahimta yau sai ya ce to zai mishi raddi amma bari ya tattaro littafin shi dan ya ga maganganun shi da zai ma raddi to karatun littafin yasa ya tuba ya bar mazhabar ya zawo ya bi sunna kuma sai ya rubuta littafi da suna Ibn Taymiyyah al-Imam as-Salafi malami wanda yake ba salafi an fahimci wannan to ko Ibn Taymiyyah za ka daliban shi suna cin gyaran shi sai Ibn al-Qayyim ko kuma a yanzu ka ga malamai suna cin gyaran shi da sauransu to balle wanda ya rage ya ku bali wanda wani lokaci Allah gyara ne kawai an fahimci wannan da ga Shaykhul Islam gaskiya ba karamin malami to amma dai wannan duk da haka malamai sukan ci gyaran shi ba dan ba masumi bane ba wani malami wanda yake masumi a duniya to malam sai yace zikru ta'dadi anwa'il hadith ambaton nau'ukan hadisi wanda malamai suke magana akai kun ga nan shi ya cewa ibnu sara ya ka 65 ko za yi kari malamai sun yi ta kari suna bayani game da nau'ukan ilmin hadisi suke har guda 100 kuma ana iya huce haka ma saboda duk wani lokaci za ka ga akwai abubuwan da malamai ke gamewa wanda zaka iya raba su adadin ya kawo yace na harko akwai sahihun akwai hadisi sahihi akwai hasanun akwai da'ifun akwai musnadun akwai muttasil marfu'un mawqufun maqtu'un mursalun wannan duk za mu zo mu shi su a cikin littafin kuma wannan duk mun karanta sai a mustalal hadith na ibn usaymin akwai munqati' akwai mu'dal mudallas shadhun munkarun malahu shahidun da hadithin da wani ke zaman to mai shaidu sannan ziyadatu thiqa qarin da amintacce yake yi al-afrad al-mu'allal al-mudqarib al-mudraj al-mawdu'u al-maqbul ma'rifatu man tuqbalu riwayatuhu wanda ake karbar riwayar shi ma'rifatu kayfiyati sama'il hadith yadda ake sauraron hadisi in ka zo dokar hadisi wa isma'ihi da yadda ake jiyar da mutane hadisi wa anwa'ut tahammul da nau'ukan tahammul yadda ake daukar riwaya min ijazatin ta hanyar ijaza wa ghairiha ma'rifatu kitabati al-hadith yadda ake rubuta hadisi wa dabtihi yadda ake mai wasali a daure shi kayfiyatu riwayati al-hadith salan yadda ake riwayar hadisi wa shartu ada'ihi da sharuddan bada hadisi adabul muhaddis la dubban mai bada hadisi malamin hadisi kenan adabul talib la dubban dalibi ma'rifatu al-ali wan-nazil al-mashhur al-gharib al-aziz gharib al-hadith wa lughatu baqon hadisi da yaran baqon hadisi al-musalsal nasikh al-hadith wa mansukh wa mansukh wanda aka shahi da wanda ya shahi al-musahhaf isnadan wa matanan mukhtalif al-hadith al-mazid fi al-asanid khafi al-mursal ma'rifatu as-sahaba ma'rifatu at-tabi'ina ma'rifatu akabir ar-ruwat 'an al-asaghir al-mudabbaj riwayat al-aqran ma'rifatu al-ikhwa wal-akhawat riwayat al-aba'i 'an al-abna aksuhu kishiyar wannan riwayatul aba ubanni su yi riwaya daga ayyansu aksuhu shine ayyansu yi riwaya daga ubanni marrawa anhu thnani mutunan da mutun bi su kai riwaya daga gare shi mutaqaddimun wanda ya riga ya gabata da dadewa wa mutaakhirun da wanda yazo daga baya misali malami ne wanda yazo ya riwaya gare shi a yau ya tahiye shi sai malamin ya samu tsawon rayuwa bayan shekara 60 sai wani yaro kuma yazo yayi riwaya daga gare shi to kaga malamin dai guda ɗaya ne amma wani shekara 60 da suka huce yayi karatu a wajen shi wani kuma bana banan nan wala Allah yayi karatu a wajen shi an fahimci wannan sai yace mallam yarwi anhu illa wahidun mutumin da ba wanda yayi riwaya daga gare shi sai mutum guda ɗaya mallahu asma'un wa nu'utun muta'addida mutumin da yana da sunaye da yawa da sifofi da yawa al-mufradatu min al-asma dai dai ku daga cikin sunaye ma'rifatul asma'i wal kuna sanin sunayen marwayta da alkuniyarsu man urifa bismihi duna kuniyatihi akwai wanda aka san shi da sunan shi banda alkuniyar shi ma'rifatul alqab sanin laqabban malamai marwayta almu'talif wal mukhtalif almuttafiq wal muftariq naw'un murakkabun min hadhaini qablahu naw'un akhara min dhalika man nusiba ila ghairi abihi ma'rifatul ansab allati yakhtalifu zahiruha wa batinuha ma'rifatul mubahamat tarikhul wafayat ma'rifatul thiqat wad du'afa man khalata ko man khullita fi akhir umrihi man khalata fi akhir umrihi wanda yirkice karshen rayuwar shi kenan ma'rifatul tabaqat ma'rifatul mawali min al-ulama'i war ruwat bararrun bayu ha wato yanda aka enter da su bayi ne a enter da su daga cikin malamai da marwayta ma'rifatu buldanihim wa awtanihim sai malai yace fa hadha tanwi'u shaykh wannan shine nau'ukan da ibnu salah ya kawo wa tartibuhu kuma haka ya jera su yadda kuka gansu a haka rahimahullah Allah ya mishi rahama qala sai yace shi wa kenan ibnu salah yace wa laysa bi akhiril mumkini fi zalika dudda na kawo muku nau'in nan 65 ba ho shine abu na karshe da za a iya kawowa ba a wajen nauka ilimin hadisi ba shine abu na ƙarshen da yake iya yuyuwar a ambata ba fa innahu dan shi nauka ilimin hadisi qabilun litanwi yana iya karban ai ta kawo shi nauka daban-daban ila ma la yuhsa har zuwa adadin da ba iya kididdige shi iz la tanhasir ahwalur ruwat saboda halayyan marwaitan hadisi baka iya iyakance su wasifatuhu sufofin su baka iya iyakance su wa ahwalu mutunil hadisi wasifatuha haka halayya na matanin hadisi da sufofin matanin hadisi baka iya kididdige su amma da haka sai ga to 65 din nan su suka yi muhimmanci sai ta kaita da su qultu sai nace wa kenan ibnu kasir sai ibnu kasir yace wa fi hadha kullihi nazarun duk wannan bayanin da malam yayi akwai abin duba a ciki bal fi bastihi hadhihi al-anwa' ila hadha al-adadi nazarun yace bari wai zancan a ce su huce adadi 65 ha shin hidar da ma ya shin hida su haka da muke gani ila hadha al-adad zuwa wannan adadin da ya kawo guda 65 nazarun akwai dubawa a ciki iz yumkinu idmaju ba'dha fi ba'd dan kana iya hada sauran ka shigar da su a cikin juna akwai abin da ya kawo su a matsayin nau'i biyu wanda kana iya hade su ka maida su nau'i daya wa kana al-yaqa mimma zakaru kuma in ka hade su din hadewa zai hida cewa sama da yadda shi ya kawo su an fahimci wannan summa innahu sannan shi ibnu salahi kad farraka bayna mutamasilatin minha wani lokaci zaka isko ababen da suna kama da juna a badai ne sai ya zamanto ya raba su an fahimta ba'dha an ba'd ya raba sashe daga sashe bayan abu ne wanda huskar su daya kamar su daya yana iya ya hade su wa kana la'iku kuma abin da ya hida cewa zikru wa kana la'iku zikra kulli nau'in ila jaribi ma yunasibu abin da ya dace wa kowanne ya ambace shi kusan wanda ya dace da shi me al-mutamasilat al-mutamasilat su ne ababin da suna kama da juna kana iya ka hade su watakila su zaman to aba daya ko ko a ko ba iya hade su ya kamata in ka kawo na horko to kada ka sa wani abu tsakanin shi da mai kama da shi wanda suke kama da juna ka jera su in suka gama bin juna sannan sai ka kawo wanda ba su kama da su to ibnu salah wanda ya kamata a hade sai ga ya raba su ko ko wanda ba iya hade su amma ya kamata a ce suna biye da juna to kuma sai ya kawo wannan sai ya sa wani abu tsakanin su shi yasa yake cewa summa innahu sannan shi ibnu salah kad farraqa bayna mutamasilatin za ka ga ya rarrabe tsakanin abubuwan da ke kama da juna ba'dha an ba'd ya rabe sashen su daga sashi wa kana la'iqu alhali abin da ya hida cewa zikra kulli nau'in ya ambaci kowane nau'i ila janibi ma yunasibuhu zuwa ga kusan wanda yake dacewa da shi ya kawo su kusan dan uwan shi da ya dace da shi sai yace wa nahnu nurattibu ma nazkuruhu ala ma huwa al-ansab yace wa nahnu mudin nan ibnu kasir kenan nan da kanshi yake da yace nahnu an fahimta wani lokaci zaka ji malami yace mu ha ko mai magana mutum yana magana yace mudin nan yana nuhin kanshi yawo ko dai ababin ta'zimin nafsi girmama kai ko ko ababin an saba mutun yana iya gani haka ba wa nahnu yace mala yace ni kuma wa nahnu mu kuma nurattib zamu jera maka ma nazkuruhu abinda zamu kawo maka ala ma huwa al-ansab abisa kan tsarin da yake dacewa wa rubbama takai iya yiwa ma wani lokacin admajna ba'daha fi ba'dhin wanda ya kamata mu shigar da su cikin juna sai mu hade su mu shigar da su a cikin juna ba dan komai ba sai qalaban lil ikhtisari domin mu takaita ma bayani ba mu so mu yi tashan dogon bayani wal munasaba da kuma lura da cewa domin mu nemi mu kawo maka abubuwan da suka dace a wuri daya wa nunabbihu ala munakashatin kuma zamu kawo maka zamu fadakar da kai zuwa ga wadansu munakashat wanda labudda minha dole sai an kawo su akwai tattaunawa da yake kawo malam wani yace kaza malam wani yace kaza duk da asalin littafin baya son ya kawo tattaunawa bai son ya ta kawo jayyar malamai to amma akwai tattaunawa da kahin a baka sakamako dole ya kamata a kawo ita wani yace kaza wani yace kaza to in an hada maganganun su ga sakamakon da za a samu da haka sai ka maka tattaunawa mallai yace insha Allah in Allah ya ga dama duk zamu maka wannan to kun ga wannan tartibin da Ibn Kathir yace yayi to shi ba sai da malamai suka yi mai yara suka ce shi ba bai gama cika bayanin ba an fahimta ina tuni a cikin darussan ɗaya daga cikin malaman da muka bibiye shi a karatu wannan littafi a Sheikh Ali Ramli ɗaya ne daga cikin ɗaliban a Sheikh Muqbil yana daga cikin suka yi tambayi kan wannan a Sheikh Ali Ramli ɗaya ne daga cikin ɗaliban a Sheikh Muqbil wanda Sheikh Muqbil ya yabe shi sosai a wajen iya ilimin musalawul hadis asali din har sane shi a kafofin sadarwa na har sane shi daga baya sai ta kai inda yana da wani ma'ahad da yake karantarwa wani lokaci kan bude majmu'ati saka dalibai karantar da su in ya sauke littafi ya hita da sauransu akwai majmu'a da hatta mun yi tarayya da Abu Dawud a ciki to yana daga cikin wanda muka karanci wannan littafi a wani shi kuma har jarabawa ma akai ina ganin in ba shi manta ne ba har yanzu ina da foton jarabawar ma a Telegram da na aje shi to kuma kamar yadda malamin shi Sheikh Muqbil yana da sharhin wannan littafi dan asali wannan littafin ya samu hidima sosai lura da cewa malamai sun ga yana da muhimmanci a wannan fannin sosai misali a Sheikh Muqbil sharhin da yayi an buga shi da suna As-Sayrul Hasith sharhu ikhtisari ulum al-hadith akwai shi a buge akai ko a PDF kana samu shi yana da fa'ida sosai zaka samu fawaida a cikin shi sannan a Sheikh Al-Albani Muhammad Nasiruddin Al-Albani yana da ta'liqat wanda yayi akan nuskar shi an fahimta kamar littafin ka naka na kanka in kana karatu in kaga wurin da ya kamata ka gyara sai ka gyara tunda kaga akwai wani bayani da aka baro sai ka gyara inda akwai kadi ka kara to duk sai rubuta wannan labarin dalibin shi Ali Hassan Abdul Hamid Al-Halabi rahimahullah shi kuma sai ya dauko wadannan fa'idodin na Muhammad Nasiruddin Al-Albani lokacin da yazo za ya yi tahqiqin Al-Ba'is Al-Hasis sai ya sanya su sai zaman zuwa Sheikh Al-Albani rahimahullah an kara samun nashi fawaid din a cikin wannan littafi kenan kun ga sai ya zamanto ilimin malamai da yawa ya tattaru a nan Sheikh Muqbil yana daga cikin malaman hadisi sosai kuma so da yawa nakan yi muku magana kan Sheikh Muqbil saboda rayuwar shi akwai abin tarihi mai yawa ce Sheikh Muqbil bai fara karatu sai da manyanta yana mai gadi daga mai gadi ya zama babban malami dan haka su daina rubo ku cewa wai in shekarunka sun tahi baka iya karatu duk ba gaskiya bane innamal a'malu inniyati diya ce kawai malam Sheikh Sheikh Abdul Al-Abbad aka tambaye shi in mutum ya wuce shekara 50 ai har da ce Qur'ani ce sosai ma yace shi ma bayan shekara 50 har da ce misali kyauchan misali kenan sahabbai akwai wanda lokacin suka musulunta a shekara 60 40 50 da magamanta haka suka yi har da ce Qur'ani kuma dan haka zaka iya daga nan ne ya samu wannan littafi mai magana kan tauhidi sai abun ya bilge shi kawai shi kenan sai ya fara neman ilimi shine nan shine can yazo jami'ar islamiyya ya zauna ya hadu da manyan malamai su albani da su waye yayi kulliyatul hadith yayi digiri na harko yayi digiri na biyu har wani malami ke cewa in ba dan da tsarin ilimi ne ba a ba mutum takarda sai ka bi matakai ka zo kai jaraba yace da an ba shi doctora din kowa ya huta saboda yadda yake da nauyi a harkar ilimi kuma da ya dawo yazo ya zauna dan maji kuma yazo ya zauna tsakiyar an bid'a tsakiyar su daga ɗan Shi'a Zaidiya sai sufaye mabiya kaburburra sai ikhwan wanda kujera ta sha musu kai kujera mulki ta sha musu kai haka ya zauna tsakiyar shi kadai sai afrad da ake samu Allah ya taimake shi a kauye ba birni bane haka ake ta karantarwa tun abun yana cikin unguwa sai da abun gari ya fara dauka alan kai a ce mai duk kasa an fara sanin Sheikh Muqbil sai gashi yanzu ba zancen kasa ake zancen duniya ake dalibai daga Madina Sheikh Al-Albani da kanshi yake zuga dalibai yace ku je wajen Muqbil ku yi karatu haka za ga kowa musamman kasashen turawa daga America daga Ingila daga Faransa aka wayi gari kusan sai da ya canje kasar Yemen tunda kusan sai da aka wayi gari duk wata jaha a Yemen sai ka samu markas na Darul Hadithin daliban Muqbil da'awa ta yi albarka ilimi ya yadu ta hakiki malam da ka shigo gari sai sunna kake hammata wallahi sai da aka wayi gari har shi da kanshi malam matar shi marubuciya ce hal jarhu wat ta'dil zaka shi take malam kaje ta shako su Mustafa Al-Adawi a fahimci wannan da haka ilimin sai ya albarka haka mun ka dauki misalin Muhammad Nasiruddin Al-Albani haka ya taso a cikin talauci da rishi yana gyaran agogo tun kowa bai san shi haka ya dage to abinda Allah yake so wa qul i'malu fa sayarallahu amalakum indai kana aiki Allah yana gani inda gaske kake wallahi Allah zai sa mai albarka ma kana lillahi yabqa abinda akai dan Allah shi yake tabbata amma duk abinda za a yi dan neman duniya ko neman suna ko hayaniya ba su sati daya in yayi wa ƙara musu shekara dan lokaci kadan za ka ga ya zan haba'an mutura wallahi za ka ga ya zan haba'an mutura yanzu ko a nan Afirka akwai malaman da a lokacin da suke da'awa an yi ta haushi aka kasu cin galaba akan su har yanzu da'awar su nan waɗanda suke faɗa da su ma sauransu ba ka majin sunan su Allah ya kashe sunan su ilimin su ya mutu tare da su in ma kuma an zakulo ilimin nasu to sai dai ka tana zancan bid'a raddi da ake musu ina ganin ne ya kamata mu kwana a darasi mai zuwa sai mu tashi kan abin nan din farkon alhadithus sahih.